Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu a yanar gizo ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Gobe yana kasar Kamaru, kuma kamar yadda aka sani wakiliyarmu a can Maimunatu Sadu za ta gabatar mana da shirin, inda a yau shirin zai tattauna da mata da maza. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafi da girke-girke masu ƙayatarwa, don haka sai a gyara zama a kasance da mu a cikin shirin yau da gobe. Haka yake masu sauraro, ba tare da bata lokaci ba zan ja gefe in barku da wakiliyar tamu a Kamaru Maimunatu Sadu. Maimunatu gare ki.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin yau da gobe, shiri mai tarin albarka wanda maudu'in da muka kawo yau ya danganta ne ga cin zarafin mata wanda ya yawaita a kasar Kamaru, yanda tsakanin shekara 2023 zuwa 2024 kimanin mata 60 ne suka rasa rayukansu sakamakon cin zarafin su. Sakamakon haka muka yi tattaki zuwa ga waɗannan mata waɗanda aka ci zarafin su. Ɗayan dai ta rasu ƴan uwanta da abokan arziki muka samu da iyayenta, wacce take da suna Lor, wanda mijinta ya kashe ta har lahira sakamakon dukan da ya yi mata. A halin yanzu dai yana tsare a ofishin 'yan sanda garin Melon, inda mun samu tattaunawa da Yvonne, wacce ta ba mu haɗin kai muka ji bayaninta game da yanayin da ta fuskanci cin zarafi ga mai gidanta. Ku biyo mu sau da ƙafa ku ji yadda hirar ta kasance. Da farko dai mun je ga iyayen Lor, wanda a halin yanzu suke kuka kuma suke jimami, musamman ga mahaifiyarta, ƴan uwanta da abokan arziki ko na ce abokan aikinta. Kasancewarta malamar makaranta, gwamnati ta aika ta wani ƙauye a matsayinta na malamar, inda gwamnatin ta bata wajen zama a wannan ƙauyen ɗin. Daga dawowanta gida sai mijinta ya ce daji gandali ne na bin maza, sai kawai ya kama ta da duka. Bata taba kai karar shi ba, bata taba so ba, saboda a cewarta tana zaman ƴaƴanta ne. Ko da yaushe muna ce mata ta bar wannan auren din. A kamar yadda kuke ji daga bakin waɗannan mutanen, ba karo na farko bane Lor malamar makaranta ta fuskanci wannan masifar daga wajen mai gidanta, inda a halin yanzu yana tsare a ofishin 'yan sanda na garin Melon ɗin. Matsaloli kenan da mata ke fuskanta na cin zarafi, wanda yake kai ga kashe su, inda cikin hasashe dai daga 2023 zuwa 2024 kimanin mata 60 ne suka rasa rayukansu ta wannan hanyar ɗin. Yadda kuke ji, mata sun fara kira ga hukumomi domin kokarin magance wannan matsalar ɗin na cin zarafin mata a koda yaushe da mata ke fuskanta.
Shekka hoto,
Ina da shekara 40, ina da ƴaƴa uku. Yau shekaru 8 kenan nake zaune a birnin Douala, nayi aure. Wani lokacin ma ina jin kunyan cewa ina da aure, saboda yanzu ni kadai nake kula da ƴaƴana. Yana da munanan ɗabi'u, abin yana yi mini ciwo har bana so ma na tuna baya. Daga fara duka na sai na gudu na ɓuya, amma sanda ya nemi inda nake ya gano kuma ya tattaro nashi inashi ya dawo mini gida. Da yake kuma namiji ya fi ƙarfin mace, bani da ƙarfin da zan kore shi daga gidan. Da dama wasu matan ba za su iya yin magana kamar yadda nake yin nan ba, saboda al'adunmu suna jin kunyan bayyana lamarinsu, sun gwarace su mutu da magana a cikinsu.
C'est à cause de la tradition de l'Afrique. Ils ont honte de se prononcer.
Likitan kwakwalwa Dr. G. Michael Tugem ya ƙarin haske kamar haka. A Kamaru ana ɗaukar mutuwar aure ko rabuwar aure kamar gazawa, sannan akwai matsalar kuɗi da ke sanya mata cikin ruɗani. Idan na fita auren, ta ina zan fara, a ina zan zauna, ya zan yi da yarana, me za mu ci? Ma sauraronmu, za mu je mu saurari ra'ayoyin wasu magidanta waɗanda su masu katufa nasu albarkacin baki dangane da wannan maudu'in din na ƙalubalen da mata suke fuskanta na cin zarafi a gidajen aurensu.
Abu ne gaskiya mai matikanta da hankali da gaske. Yana ta hatta haɗana da ta da hankali wannan batun din da gaske, domin kin san yawa maza iri-iri ne. Akwai wani namiji mai sanyi hankali ne shi, duk abin da mata za ta yi ma sai ya dauke shi kamar ba komai ba ne. To akwai wani sai fusata ne kawai, to in mutum kun sai san hankali, duk yayin da kinka ga hankali ya ba zuciya ya bace, to wani sun hankali gudu yake yi. To irin waɗannan abubuwan din ne kike gani haka ne yake kaiwa ga cewa an yi doka, an jikita su, ko kuma har a ce an je har da batun rayuka a cikin waɗannan abubuwan din. To abu ne da ya kamata dai kowa yau a saka cewa kowa ringa controlling din, wato zuciyar shi, da ba ko menene ya kamata a ce za a ringa kulawa ba. Domin yau kana nan da mace a gida, ba komai ne za ta yi ka ce ka buɗi ido kana kallo ko ka bata amsa a kai ba. Wani abin ne kana ji kana gani dai, gashi kai kanka san dai ba gashi ake maka shi, amma sai ka don a zauna lafiya sai ka nemi ka gujewa kanka wannan din. To amma yawancin maza masu wannan gaskiya su ma su yi la'akari, su daina abin da ya kamata su yi nazari, su duba. Ya za ce yau kana nan da mace, kamar da manzon Allah ya faɗa wani abin da ya ce, yana mamakin wani namijin da zai da rana ya kawo matan shi ya bata kayan shi ya zake ta ya mata duk abin, kuma da daddare ya ce ya lallabe ta. To kin ga akwai rashin hankali a cikin wannan, tun da yake da mutum kake zamawa da dabba ba, abin ya kamata komai mutum zai yi in hankali ya gudu, kar da wani zuciya ya bata kar hankali ya gudu. Komai a takaita shi, a rinka yin shi akan tunani da duba cewa da dan adam kake zama, su ma matan din da suke yawanci da yawa kin ga shashin mu nan, muna jin abubuwan da yake ganin ka faruwa a nan Kamaru, Najeriya da sauransu, kin yi wace ta burma wa namijin ko ga a ciki a sun ji ta mutan ji ta namiji ko da shi mata kashi shi, duk dai abin da kowa dai ya ce ya dinga controlling din, wato bacin hankalin shi akan tafiyar da ake na yau da kullum. Ina ganin cewa inda kowa na kula da irin waɗannan abubuwan din ga bacin, wato da mun ga inda hankalin shi ya bace da zai aikata waɗansu abubuwan ba.
Hajiya Maimunatu Sado, a gaskiya wannan zamu kira da cin zarafin mata. Domin cin zarafin mata ba ma kawai a ce ko kuma fiyade bane da sauransu irin ababe haka ne zaka ga mazaje da zaran kana da matsala da mace sai kaga cewa duk abin da take maka ta zama wato kamar da faransa suke cewa enemy kin zama abokiyar gabar sa kenan a koda yaushe har ya kai ga tun ana zagin ki ana musguna miki ya kai ga ana duka dukan ma ya kai ga kisa wannan tabbas zancen kashe-kashe a kasar mu wanda a gaskiya tun daga shekara ta 2023 zuwa 2024 nan yayi kamari zaki ga a koda yaushe mata suna hakuri da mazaje suna zaune a gidajen mazajen su kasancewa wasu ko kuma iyayen su a can suna nan talakawa suna tuna idan har suka koma gidajen su ta ya za su kwana muna gani yanda ƴan uwan mu Hausa suke cewa idan kika koma gidan iyaye zaki kwana kan kujera to shi sa waɗansu suke gwammace zaman gidan miji to gidan mijin din ma ba dadi to duk dai wahala duk abin da ake gidanki gidanku ba za a taba dukan ki har da zai kai akai a kashe ki ba amma mazaje da yawa a yanzu a zamanin da muke tafiya suna kashe mata suna kashe mana ƴan uwa ya kamata mu tashi daye mu mata musamman ake yi musan kuma me mazajen nan suke so da mu idan har muna yin hakan nan ina ji abin zai yi mana sauki ni dai dan abin da zan tofa albarkacin baki na kenan game da wato wannan cin zarafin matan da ake yi har ya kai ga kisa ina kira kuma ga hukuma da su dinga daukan tsauraran matakai game da irin mazajin da suke aikata irin waɗannan da dama hakan nan muka ga wani domin kawai wata mata ta yaudare shi ya kai da kashe ta har da kashe ƴan uwanta to me ƴan uwanta suka yi idan har ita ta yaudare shi ai ba ƴan uwan shi bane suka yaudare shi ya kamata mu yi nazari akai a dinga kuma daukan tsauraran matakai bayan an kulle shi a gidan yari ya kashe kanshi to wannan duk dai yayi wa kansa tunda har ya kashe kanshi da kanshi kafin wato hukuma ta dauki nauyi akan shi muna dai fatan Allah ya kawo mana sauki ya ba mu zaman lafiya a gidajen mu da mazajen mu baki daya
to magana ne da Hajiya Maimuna kika kawo akan mata waɗanda suke fiskantar duka mazajen su abinda bai kamata ba ko kuma sa'i a ce watakila abu ne da za a iya a yi shi amma ba tare da tsanani ba tunda ike magade matsayin namiji da Allah ya mana bayanin sa karara a cikin Alkur'anin Karim sani da wannan aya dai dukkan namiji ya san matsayin da shi ya taka kafin ya ce zai daga hannu ya daki matansa au kafin ya ce zai kasance mai hakuri wanda yake ma matansa yawanci nasiha da kuma kawo wani hikima a zamantakewansu to domin ita duka ba magance wato ko taurin kan mace ko tsananin ta wajen rashin jin magana bane farko shine inda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna al-nisa'i lallai kuwa a dalilin haka da maza suka kasance cewa su ne mafi karfi da Allah ya daura musu nauyi sabila da Allah ya daura musu nauyi nauyin da Allah ya daura musu saboda kashe kudin su da za su yi na kulawa na tallafa ma iyalansu kula da su domin dukkan wannan aiki da tallafi da kashe kudi daga gare shi zai zo domin shi ya fara ganin ta yace yana son ta shine kuma har yau kuma ya kashe kudin shi na bada sadaki sadakin nan ita ce farko wanda take nuna lalle kuwa wannan bawan Allah lalle ya cika alkawari lalle ya tsarkaka auren shi domin idan babu sadaki babu aure to ya tsinci kansa yau rayuwa ta fara shi da matansa to tsanani ba ta magani tsanani kuma yau akwai abubuwa guda hudu wallau namiji ya kasance shi mai tsanani ne akwai wasu maza suna da tsanani da yawa yawancin kuma maza a wajenmu idan su za su yi ma mace holo suna nuna mata cewa su ne wato su ne mazan kuma kuma shine mijinta. Shine mijinta nan bai nuna mata shi wato a yanda za ta ji dadi ita kanta wato ta kasance a cikin kyakkyawan fahimta, amma zai nuna mata cewa shine mijinta a cikin duka. Domin in aka lura aka gani sai a ga yawanci mazajen idan wani bai yi ma matansa ma magana, sai ka gani daga zuwa sai rufe ta da duka, daga zuwa to inga wannan an kasance kenan ga zafi, ga tsanani, ga zafi. To a zafafa cewa sai an daki mace sannan za a samu kwanciyar hankali. To wannan mata ba jaka bace, wannan mata da Allah ya baka ita ba jaka bace, tana bukatan wato ka kula da ita ma daidai gwargwadon fahimtanta. Inda bata fahimta ba kai mata nasiha, kai mata magana a hankali.
Mefu za ta ba mu dan tarihinta yadda ta tsinci kanta a matsayinta na kafinta.
Moi je considère pas que comme je suis une femme je devrais pas faire ça. Je vis ça comme tout le monde, je sors le matin, je viens au travail tranquille.
Ni ba na zabin sana'ar da zan yi, da na gani zan iya yi nake yi kawai. Ba na tuna cewa domin ina matsayin mace ba zan iya yin wata sana'ar din ba. Indai har bai fi karfi na ba zan yi. Ana wa ganin kasancewa mace ba gazawa bane. Ni ina da baiwan iya komai. Lamarin dai ya fara ne wata rana na sayi babban TV na, amma ba ni da teburin da za na dora a kai. Kuma ina son irin wanda nake gani a catalog, a hotuna da nake gani a catalog. Kuma ina ganin cewa babu wani kafuntan da zai yi mini teburi na kamar yadda nake so. Sai na yanke shawaran yi da kaina, na je na sayo itace na, sai na sarrafa kuma na saka a gidana. To daga wannan ne komai ya fara. Bayan wata guda sai na fara sana'ar kafinta. Sauraronmu yanzu kuma za mu karkata zuwa wajen Hajiya Habiba da za ta faɗa mana me za ta sanya mana a cikin tukunya wannan makon ɗin.
Yau ne za mu yi koki, kokin masara ikombofo. Na yin kokin masara in ana buƙatar ɗanyen masara. Ɗanyen masara ba bushashe ba, ana buƙatar ɗanyen masara. Ana buƙatar janga. Janga shine da Faransa crevet. Ana buƙatar janga. Ana buƙatar barkono. Ana buƙatar manja. Ana buƙatar ɗan abin nan sinadarin ɗanɗano na je. To, da ɗan gishiri kuma a gefe. Waɗansu suna saka ganyen makabo a ciki. Ganyen gwaza domin ganyen makabo yana ɗan ƙaiƙayi. Bon, waɗansu na sa ganyen gwaza ciki. Bon, yanzu a wajen shirya kayan haɗi, masara, ɗanyen masara za a samu kamar ɗanyen masara da ɗan auki kamar ko na jaka biyu da rabi. Yanzu a ɗauki ɗanyen masara a ciccire shi, in an ciccire shi an wanke shi da kyau za a kai shi mashin. Ba za a niƙa shi ya laushe ba, za a niƙa shi ne a farfashe, a farfashe za a niƙa. In an niƙa shi yanzu shi a zo a sa a cikin babban tasa a ajiya a gefe. Yanzu jangananin a gefe shi ma za a ɗan dandandaka jangani a busar da shi a fara busarwa tukunna a saman tukunya a rigiya shi ya ɗan bushe saboda an daka ya marmashe da saurin. Yanzu barkono da ɗan albasa ƙwaya ɗaya a niƙa shi. A niƙa shi barkono shi bai buƙatar wani kayan haɗi da yawa hakan nan. A niƙa albasa da barkono. Yanzu shi a zo abin nan busheshen kifin da ake kiran shi bunga ta shashin mu. Shi ma a ɗauki bunga a gyara shi da kyau a cire ƙayan in a gyara a sa a gefe da ɗan mage ko ƙwaya biyu ko uku da ɗan gishiri. Shi ma a gefe yanzu ganyen maka ganyen gwazan an ɗauko shi ma a yanka a wanke shi da kyau a wanke shi da kyau a yanka shi ƙanana kaman da ake yanka yakuwa ko kaman da ake yanka laro shi ma a aje shi a gefe ga manja na za a yi amfani ko da rabin letan manja duk da yanda ya baya a cikin wannan kokin masaran din to yanzu shi a ɗauki mai masaran da aka riga aka je aka gyara shi aka je aka niƙa shi amma ba za a niƙa shi ya yi laushe ba aka je aka niƙa shi yanzu shi a ɗauka a saka tasa a sa a gindin bazin da za a haɗa kayan da za a dafa da shi yanzu shi in an sa a cikin bazin za a ɗauki abin barkono da albasan da aka riga aka niƙa a sa ciki a ɗauki janga a haɗa a ciki a sa ɗan gishiri yanzu shi a zo a sa ɗan magi in ana juyawa ana sawa ana juyawa yanzu a ƙarshen lokacin mai shi a sa mai ya yi ɗan zafi ya yi ɗan ɗumi a wuta yanzu shi a zo a zuba a kai ana juya ana juya akwai ganyen abin nan ganyen plenty. Ganyen plenty za a ɗauki ganyen plenty don wa'insu na yi suna ɗaurewa a ganyen plenty wa'insu kuma suna ɗaurewa a leda wa'inda ba su samun ganyen plenty amma mafi dacewa a ɗaure shi a ganyen plenty yanzu shi a zo a ɗauki ganyen plenty a wanke shi da kyau a sa shi a wuta ya yi zafi saboda ya yi laushi ya yi facilitin ɗaure koki in an juya koki an riga an haɗa an ɗanɗana komai ya je a ciki yanzu an ɗora tukunya a wuta an zuba ruwa a tukunya kaman ƙasan tukunya ka ba za a sa ya kai tsakiya ba an zuba ruwa an bari yana tafasa ganyen plantain da aka ɗauko za a ɗauki ƙwaya ɗaya da aka riga aka yi sa a wuta ya yi zafi za a sa a ƙasan tukunya in saboda kar ya maƙale a tukunya za a sa a ƙasan tukunya in tukunya na wuta yana ruwa na tafasa yanzu ganyen plantain za a ɗauka a gyara shi yanda in aka zuba koki a ciki aka naɗe shi a ɗaure shi da kyau yana tafasowa bai zai fito ba yanzu ba zuba mishi ruwa haka nan da yawa domin masara ma shi an yi shi an niƙa shi ma yana da ruwa a jikin shi za a sa dai ɗan ruwa kaman dai ko kofin shan shayi guda ɗaya haka nan a saka a juya a juya a juya yanzu shi a ɗauki ganyen plantain inda aka riga aka sa wuta ya yi zafi aka gyara shi da kyau ana ɗiba ana zubawa ganyen plantain ana ɗaurewa ana ɗiba ana sawa ganyen plantain ana ɗaurewa ana sawa a wuta in an ɗaure ana sa a wuta a rika ruwa na nan da ja a cikin tukunyar a wuta yana tafasa lokacin da ana ɗaurewa ana jefa ana ɗaurewa ana jefa yanzu aka gama ɗaure aka jefa shi a rufe tukunyar in a rufe tukunyar in zai iya nuna kamar minti 30 ko minti 45 da kusan dai hawa ɗaya a bar shi ya nuna da kyau yanzu ya nuna da kyau in aka cire ko a cire kunshi ɗaya a buɗe a gani in ya nuna da kyau za ku gani yana ƙamshi wato kalan shi yana walƙi yan kika ɗanɗana ma baki zaki ji kaman zaki ji ya nuna.
To ma sauraron mu sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da sabon batu da za mu tattauna a wannan zaure mai tarin albarka.
Yeah.
Saro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yau a madadin Maimunatu Sadu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Fiona Nanduru da ta haɗa mana shirin. Hawwa Sharifu sallama da ku daga nan Washington DC sai an ji mun ku.
Thank you.